Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya amince da batun gina wannan cibiyar ne a watan Nuwambar shekarar 2020 bayan amincewar majalisun kasar da samun karbuwa a taron majalisar zattarwa ta tarayya domin bunkasa tattalin arzikin kasa da samawa matasa guraben aikin yi. Jagorar kaddamar da aikin gina cibiyar kuma ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantani yayi bayani akan samawa matasa guraben aikin yi ta wannan kafa.
Kasa da ke kula da kirkire na kokarin samarwa matasa da wuraren da za su koyi sana'o'i su riga aikatawa. Hakika wannan manufa ce ta shugaban kasa bisa ga amanar da ya bamu na mu kula da wannan bangare din aka kirkiro wani policy mai suna National Digital Economy Policy ko a Digital Nigeria wanda manufar mu muna so a kammala sabbaka shi a cikin shekaru kayyadaddu insha Allah. A wannan bangare na wannan shine karkashin sa aka samar da wannan policy ne shi ma National Digital Entrepreneurship Policy shi samar da center wannan kuma center din fatan mu farawa akai ba kammala akai ba za a yi wasu so irin wannan wuraren yana sa a samu matasa da ke da kwazo da fasaha da suke da wasu manufofi masu kyau da suke da wasu dabarbaru masu kyau a ba su wajen zama sannan a ba su wajen aiki sannan kuma a korar da su a karantar da su.
A cikin mahalarta taron babban director kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kiyari ya ce za su shiga a dama da su
ayyukan kamfanin man fetur dama duk dina suna dogara akan fasaha da kimiyya yanzu ma zamanin da aka zo yanzu komai ya zama ta internet kuma mu ma mun doshi wannan hanya mun sa tabbata yawanci abubuwan da muke mun sa su akan hanyoyi ta internet saboda haka mun san cewa fadada wannan mu'amala tsakanin mu da su zai taimake mu da mu gyara ayyukan mu mu kuma da yake mu kamfani ta yan kasa dole ne mu yi ba su domin su tabbata cewa su ma suna wata wannan abu ne da mun san cewa daga karshe zai wa kasa amfani.
Shi ma babban director hukumar bunkasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA Kashifa Inuwa Abdullahi ya ce
tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki yana ɗaya daga cikin abin da ya fi mai da hankali shine yanda za a karkatar da hanyar samun tattalin arziki daga man fetur zuwa wasu hanyoyi so in kika duba a duniya kuma ita wannan hanyar fasahar zamani ita ce wanda ta fi komai ba da tattalin arziki yanzu a duniya a cikin manyan kamfanunuka na duniya guda 110 na farko dukansu suna harkar wannan fasahar zamani ne so shi yasa muka ga mu ma a Najeriya lokaci yayi na yanda kasar mu ya kamata ta shiga jerin kasashe masu karfin tattalin arziki na fasahar zamani.
A nasa bangare shugaban kamfanin da aka bawa aikin gina Umar Abdullahi ya ce
wannan kamfani ne na Najeriya kamar yadda muka sani a baya yawanci manyan ayyuka irin wannan ana bawa kamfanonin na waje to kuma Allah ya kama lokacin da mun yi karfi da kuma mun samu ilimi da kwararrun ma'aikatan da za su yi wannan aiki mun buɗe wannan aiki yau daga watan February kuma muna sa ran insha Allah nan da wata 18 za mu kammala wannan aiki.
Kamar yadda Malam Kashifa Inuwa ya bayyana gina wannan cibiyar zai taimaka a kokarin mayar da tattalin arzikin Najeriya na fasahar zamani tare da rage zaman kashe wando tsakanin matasa kuma su yi dogaro da kai. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.